Daga birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Far'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a, 2 ga watan Maris na shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sauraci tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
An kai hare-hare kan ofishin jakadanci da kuma cibiyar rayu al'adun kasar Faransa da ke Wagadugu, babban birnin kasar Burkina Faso. Yan sanda na tambayoyi ma Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu a karo na farko a binciken da ake masa game da wata almundahana. Sannan yau din nan Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya kare aniyarsa ta saka jari mai tsanani kan haraji, wato kan karafan da ake shigowa da su daga kasashen waje.
To kai labaran duniya kenan. Rahotanni daga Burkina Faso na cewa waɗansu mahara sun kai hari a ofishin jakadancin Faransa.
Sun kai ma ambasin Faransa ya hari, amma ba samu nasara ba. An kashe mutum uku, an kashe 'yan ta'adda uku.
Sannan za ku ji cewa kungiyar Boko Haram ta kai farmaki a ƙauyen Madagali da ke jihar Adamawa.
Babu jami'an tsaro ta wuraren ne?
Sai kuma jihar Neja, inda za ku ji cewa gwamnan jihar ya kare matsayar da suka dauka ta zaben shugaban Muhammadu Buhari a matsayin dan takarar su a zaben shekarar 2019. Amma duk wannan sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. An kai hare-hare kan ofishin jakadanci da kuma cibiyar rayu al'adu na kasar Faransa da ke Wagadugu, babban birnin kasar Burkina Faso. Shedu sun gaya ma kafar labarai ta AFP cewa wasu 'yan bindiga biyar sun fito daga cikin wata mota suka bude wuta kan wasu masu wucewa kafin suka danna zuwa cikin ofishin jakadancin. Wani wakilin kafar labaran AFP ya ce ya ji ana musayar wuta mai tsanani, ya kuma ga wata mota na cin wuta wadda aka ce ta 'yan bindigar ce. Wani kusa a gwamnatin Burkina Faso ya ce suna yi wa abin kallon hari na 'yan ta'adda. A can kasar Faransa kuma, shugaban kasar Emmanuel Macron ya ce yana biye da abubuwan da ke gudana a babban birnin kasar ta Burkina Faso. Wani sakon da aka saka a kafar sadarwa ta Facebook ta ofishin jakadancin Faransa na cewa ana shirin kai hari kan ofishin jakadancin Faransa da cibiyarta, don haka kar a fito. Nan take dai babu wanda ya bugi kirji ya ce shi ya kai harin. 'Yan sanda na tambayoyi ma Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu a karo na farko a matsayin wani bangare na binciken da ake masa game da almundahanar da ta shafi kamfanin sadarwar kasar mai suna Bezeq, a cewar kafafen labaran Isra'ila. Gidan rediyon sojojin kasar da kuma sauran kafafen labarai sun ce 'yan sanda sun danna cikin gidan Netanyahu a yau din nan Juma'a, a yayin da kuma ake ma matar Netanyahu Sira tambayoyi a wani wurin. 'Yan sanda sun ce dandalin intanet na Bezeq mai suna Walla na bayar da rahotanni masu ɗaukaka Netanyahu da matarsa, a yayin da shi kuma Netanyahu da matar tashi ke samun alfarma daga jami'an sa ido kan harkar sadarwa. Wannan shi ne karan farko da Netanyahu, wanda ya riƙe muƙamin ministan sadarwa har zuwa bara, ya sha tambayoyi kan wannan al'amari wanda ake kira batu na 4000. A makon jiya an kama wasu na kusa da Netanyahu su biyu saboda zargin suna ƙoƙarin samar da wata alfarma ma kamfanin Bezeq ta miliyoyin daloli. Yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya kare aniyarsa ta saka haraji mai tsanani kan karafan da ake shigo da su daga kasashen waje, inda ya ce gwagwarmayar cinikayya da ka biyo baya za ta iya amfanar Amurka. muddin ƙasa kamar Amurka na asarar biliyoyin daloli a hulɗar cinikayya da kusan kowace ƙasa, to ya kamata a shiga gasar cinikayya. Kuma irin wannan gugurmayar tana iya amfana da kuma taimaka Amurka kuma wajen yin nasara sosai a cikinta. Abinda Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter, ya ƙara cewa misali idan muka yi asarar dala biliyan 100 wajen cinikayya da wata ƙasa, ita kuma ta samu asali koko ta samu riba sosai ta daina ta wajen wannan cinikayya, za mu amfana gaya idan muka daina, shi ne ma ya fi sauƙi. Shirin ƙara haraji na Trump, wanda aka sanar kwana guda gabanin nan, ya janyo fargabar cinikayya a yayin da wasu ƙasashen ke sayar da wato hannayen jarinsu da arha, kuma shugabannin wasu ƙasashen kuma ke barazanar maida martani. Yau Juma'a farashin nike na Japan ya yi faduwar tsawon mako guda, ya fadi da kashi 2.5 cikin 100 zuwa maki 21,181.64, wanda bai taɓa faduwa haka ba tun daga ran 14 ga watan Fabrairu. Yau Juma'a China ta nuna matuƙar damuwa kan wannan salon cinikayya ta Amurka, to amma bata mai da martani nan take kan wannan sanarwa ta Trump ba. Mazauna jihohin gabashin Amurka na shirin fuskantar wata gagarumar mahaukaciyar guguwa a yau din nan Juma'a, wadda ake kyautata zaton za ta zo da iska mai ƙarfin gaske da kuma dusar ƙanƙara da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya, waɗanda za su iya janyo ambaliyar ruwa tun daga gabar jihar Maine zuwa North Carolina. Yanzu haka sanadin wannan al'amarin an rufe ofishin gwamnatin tarayya da ke birnin Washington DC a yau din nan Juma'a. Hukumar nazarin yanayi ta ƙasa ta ce ana kyautata zaton za a tafka ruwa a yankunan gaba kama daga jihar New Jersey zuwa gabashin jihar Massachusetts. Hukumar ta ce za a sa ido kan daukacin jihar Rhode Island saboda yiwuwar matsalar ambaliya da kuma iska mai ƙarfin gaske daga yanzu har zuwa ranar Lahadi. Ƙwararru sun yi gargaɗi kan yiwuwar faduwar itatuwa saboda iska mai ƙarfi da kuma ruwa babu ƙaƙƙautawa wanda zai sa ƙasa ta jika sosai. An kyautata zaton wuraren da za a fi yin dusar ƙanƙarar sun haɗa da jihar New Jersey zuwa New York da kuma arewacin Pennsylvania, inda mai yiwuwa ta kai santimita 20 zuwa 30. Jiragen yakin Turkiya sun kai hare-hare kan wasu sansanonin sojojin gwamnatin Siriya a cikin daren jiya, suka kashe mutane akalla 17 a yankin Afrin na Kurdawa da ke arewa maso gabashin ƙasar, a cewar ƙungiyar rajin 'yancin ɗan adam a Siriya mai headkwata a Burtaniya. Ƙungiyar ta ce hare-haren jiragen saman sun auku ne da daren jiya Alhamis a ƙauyen Jama'a, cikin waɗanda suka mutu ɗin har da dakarun ƙungiyar YPG, a yayin da kuma sauran dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Siriya ne, waɗanda suka shiga yankin tun a makon jiya don su taimaka wajen fatattakar dakarun Turkiyya waɗanda suka kai samame, a cewar ƙungiyar rajin kare ɗan adam ɗin. To ana fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta yi watsi da kirarin shugaban Rasha Vladimir Putin na cewa yana da ɗumbin sabbin wasu makaman nukiliya masu inganci waɗanda za su iya dira a kowane wuri a duniyan nan. Jiya Alhamis, fadar shugaban Amurka ta White House da headquarters tsaron Amurka ta Pentagon duk sun ce wannan zancen kuri ne kawai. Suka ce kwaskware makaman nukiliyarta da Rasha ta yi bai zo musu da bazata ba, kuma hakan sam bai girgiza Amurka ba. Shugaba Putin ya tabbatar da abinda Amurka ta dade da sani ne, cewar sakataren yaɗa labaran fadar White House Sarah Sanders, wadda ta ƙara da cewa Rasha ta kwashe shekaru gwammai tana haɓaka makamanta, al'amarin da ya saba ma alkawarin da ta yi na wato da abubuwan da kuma suka rataya a wayanta na ƙasa da ƙasa.
BOA
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Rahotanni daga birnin Wagadugu a Burkina Faso na cewa wasu mahara sun kai hari a ofishin jakadancin Faransa, harin da bayanai ke nuni da cewa bai yi nasara ba domin an kashe akalla hudu daga cikin maharan. Abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi Alhaji Yusuf Liman da ke zaune a birnin Wagadugu, inda ya mai bayani kamar haka.
Sun kai ma ambasin Faransa hari amma ba su samu nasara ba. An kashe mutum uku, an kashe ƴan ta'adda uku.
Kamar ko waɗanda suka jikkata saboda dalilin wannan hari?
To ai dai ba a gode da waɗanda suka jikkata ba, amma dai abinda wanda aka gwado aka faɗa shi ne cewa mutum uku aka kashe, da suna nan kuma an gwada inda gidaje su ba su kama wuta kaman ofisin abin nan manyan sojawa. Na abin nan head na soja an gode da hayaki na tuka na tashi a wurin.
Kace sun kama wuta waɗannan ofisoshi, me haddasa ita wannan wuta?
A fadar rediyo ne cewa sai bomb ne ta tashi a kafa sani ɗan ta'adda.
Ya yanayin birnin na Wagadugu yake, lura da cewa wannan al'amari ba abu ne da aka saba ganin irinsa ba.
Gaskiya ne, yanayin garin da ke cikin yaki ne, don kowane gudu yana neman kanshi ne, je gida, masu zuwa gida, masu zuwa duk inda za su iya. Kuma wanda ke ofis an ce su kawo a ofis kasu wuta.
Kamar an
haɗa. Kuma wanda ke cikin gari kowane gudu ne yana neman gida, hanyar gidansa.
Kamar an saka dokar hana fita kenan.
Ba dai doka ba ne, an bai ba mutane abin nan gargaɗi ne.
Kamar me kaji mutane suke cewa dangane da wannan hari, lura da cewa kusan sabon abu ne da ya auku a nan ƙasar ta Burkina Faso?
Ba sabon abu ba ne, don shekara biyu wanda suka shige mun ga irin shi, mun sake gani bara, don shi kai harin ƴan ta'adda yanzu ba sabon abu ba ne a Burkina Faso. Yau na uku ko na huɗu kenan a cikin dai Wagadugu da ake buga.
To Alhaji Yusuf Liman kenan, mazaunin birnin Wagadugu. Sai kuma labarin harin da ƴan Boko Haram suka kai a ƙauyukan ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa, inda har suka sace waɗansu yara. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Rahotanni sun ko bayyana cewa mayakan na Boko Haram sun soma diren mikiya ne a ƙauyen Mulbo, kafin daga bisani kuma suka zace zuwa ƙauyen Kai da ke da tazarar kilomita guda daga garin Gulashekwata ƙaramar hukumar ta Madagali, inda ma suka yi ɓanna tare da sace mota baya ga garkuwan da suka yi da wasu mazauna ƙauyen su uku, wanda kawo yanzu mako ba san inda suka yi da su ba.
Wannan yaran ne kuma sun shiga wani ƙauye ne.
Wani ƙauye suka shiga?
Ƙauyen Kaya.
Da suka zo me suka yi?
Sun ji da yara guda uku sun tafi da shi.
Babu jami'an tsaro ta wuraren ne?
Jami'an tsaro kan ba su je ba, ma sai daga baya yaran sun tafi gonsu ta harbe iska kawai ba su je ba ma. Suna gani kuma ga shi suna jin harbe ba su je ba, sai daga baya yaran sun tafi kuma ya lafa kan suka je.
To sai dai kuma kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su yi ƙarin haske ba tukunna game da wannan sabon harin da aka kai a cikin dare. To a mako da na tuntuɓe shi, shugaban ƙaramar hukumar ta Madagali Honorable Yusuf Muhammad ya ko tabbatar min da faruwar lamarin, inda har ya yaba ƴan sa kai na maharba da suka tarwatsa harin da aka soma kaiwa a Milbo.
Jiya da Derek Sali karfi 7 da rabi aka kira ne, aka ce a bituka fa yaran nan sun shiga bituku, amma maharban mun da suke bituku sun yi kokarin su kun samu sun yi repelling na attack din sun kashe Boko Haram daya da sun ciwa wayan sun ciwo sosai. Sai can misali kasi 10 kuma sai ka kira ni aka ce sun bullo ta kaya, sun ɗauke yaranmu matasan mu guda biyu sun harbe wata mace a hannunta matana asibiti a Gulan.
Shi ma da yake ƙarin haske da majalisar wakilai da ke wakiltar yankin Mista Adamu Kamale ya kokoka ne da harin da ake kaiwa cikin kwanakin nan, tare da miƙa gwagwarmayar su ga shugaba Buhari da a taimaka a tura ƙarin sojoji zuwa yankin kasancewar basa da nisa da dajin Sambisa, wanda ma ke zama tungarin mayakan na Boko Haram.
Yan Boko Haram su shigo kaya, labarin da muka ji su tafi mana da mutane guda kuma su ɗiba kayayyakin mutane har da moto. Akwai damuwa kwarai, domin kowane kwana biyu uku a ƙasar Madagali sai Boko Haram su shiga ƙauye ɗaya ko biyu haka, kuma ana tafiya da mata, ana tafiya da yara. Wannan abun ya zama kamar cin abinci na rana ne, kowane rana
rana daya bai faru ba, na biyu zai faru. To gaskiya maganar da muke so shine yanda aka ce a share sambisa, to mu a Madagali ba a taba tashi daga kasan Adamawa ko kasan Madagali a shiga cikin sambisa a share ta gefe mu ba. Sojoji ne ya kamata su zo su fara daga Madagali su shiga su share wannan dajin nan har cikin sambisa inda sojoji suke yanzu.
Mr. Adamu Kamala kenan da majalisar wakile da ke ma wakita yankin na Michika da Madagali, Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Sai kuma jihar Neja a Najeriya har ila yau, inda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kare matsayin sauran gwamnonin APC a Najeriya, na nuna buƙatar ganin shugaba Muhammadu Buhari ya sake tsayawa takara a zaben shekarar 2019. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da rahoto daga Mina.
Rahotanni sun ko bayyana cewa mayakan na Boko Haram sun soma diran mikiya ne a kan Mulbo, kafin daga bisani kuma suka zace zuwa ƙauyen Kai da ke da tazarar kilomita guda daga garin Gulashe kwatar ƙaramar hukumar ta Madagali, inda ma suka yi ɓanna tare da sace mota baya ga garkuwan da suka yi da wasu mazauna ƙauyen su uku, wanda kawo yanzu mako ba san inda suka yi da su ba.
Wallahi yaran ne kuma sun saki sun shiga wani ƙauye ne.
Wani ƙauye suka shiga?
Ƙauyen Kaya.
Da suka zo me suka yi? Babu jami'an tsaro ta wuraren ne?
Jami'an tsaro kan ba su je ba, ma sai daga baya yaran sun tafi gonsu ta harbe iska kawai ba su je ba ma. Suna gani kuma gashi suna jin hargadi ba su je ba, sai daga baya yaran sun tafi kuma ya lafa kan su kaji.
To sai dai kuma kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su yi ƙarin haske ba tukunna game da wannan sabon harin da aka kai a cikin dare. To amma ko da na tuntuɓe shi shugaban ƙaramar hukumar ta Madagali Honorable Yusuf Muhammad ya ko tabbatar min da faruwar lamarin, inda har ya yaba in sa kai na maharba da suka tarwatsa harin da aka soma kaiwa a Milbo.
Jiya ta Derek Sali karfi 7:30 aka kira ni aka ce ya butuka fa yaran nan sun shiga butuku, amma maharban mun da suke butuku su yi kokarin su kun samu sun yi repelling na attack din sun kashe Boko Haram daya da sun ciwa wayan sun ciwo sosai. Sai can misali kasi goma kuma sai ka kira ni aka ce sun bulo ta kaya sun ɗauke yaranmu matasan mu guda biyu sun harbe wata mace a hannunta matana asibiti a Gula.
Shi ma da yake ƙarin haske da majalisar wakilai da ke wakiltar yankin Mr. Adamu Kamale ya kokoka ne da harin da ake kaiwa cikin kwanakin nan, tare da miƙa gugunbarin su ga shugaba Buhari da a taimaka a tura ƙarin sojoji zuwa yankin kasancewar basa da nisa da dajin Sambisa, wanda ma ke zama tungarin mayakan na Boko Haram.
Yan Boko Haram su shigo kaya, labarin da muka ji su tafi mana da mutane guda uku masu diba kayakin mutane har da moto. Akwai damuwa kwarai domin kowane kwana biyu uku a ƙasar Madagali sai Boko Haram su shiga kauye ɗaya ko biyu haka, kuma ana tafiya da mata ana tafiya da yara. Wannan abun ya zama kamar cin abinci na rana ne kowane rana. Rana daya bai faru ba, na biyu zai faru. To gaskiya maganar da muke so shine yanda aka ce a share sambisa, to mu a Madagali ba a taba tashi daga kasan Adamawa ko kasan Madagali a shiga cikin sambisa a share ta gefe mu ba. Sojoji ne ya kamata su zo su fara daga Madagali su shiga su share wannan daji nan har cikin sambisa inda sojoji suke yanzu.
Mr. Adamu Kamala kenan da majalisar wakile da ke ma wakita yankin na Michika da Madagali, Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye yanzu a nan Washington DC a gugunan cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shiri na gaba, wato duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji cewa yayin da aka kammala wasannin gasar Olympics din da aka yi a Koreya ta Kudu, Amurka ta nuna sha'awarta ta tattaunawa da Koreya ta Arewa, ko da yake ta ce akwai shuruɗa kafin yin hakan. Sannan a gefe guda, Rasha ta ce ta kera wasu sabbin makamai na nukiliya waɗanda ta ce za su iya tafiya mara iyaka. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. A farkon makon nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya nuna sha'awarsa ta tattaunawa da Koreya ta Arewa, amma ƙarƙashin wani yanayi da ya bayyana a matsayin wanda ya dace. Yana gargaɗin cewa idan Pyongyang ba ta yi watsi da shirinta na makamin nukiliya da kuma makamai nau'in ballistic ba, akwai yiwuwar a samu asarar rayuka masu yawa da ba za a iya kwatantawa ba. Shugaba Trump ya yi shagube ga shugabannin Amurka da suka gabace shi, kan jan ƙafa da suka nuna a kan batun Koreya ta Arewa, yana mai nuna alamun Amurka na da niyyar tattaunawa.
And we want to talk also.
Suna son tattaunawa, mu ma muna son hakan, amma a ƙarƙashin tsari mai yiwuwa. idan ba haka ba kuma to ba zai yi ba. Mun san sun kwashe shekaru 25 suna magana. Kamata ya ce shugabannin da suka gabata sun warware wannan matsala tun kafin in zo nan. Haka suka rika magana tsawon shekaru 25. Kun san me ya faru? Babu abin da ya faru. Yayin da aka kammala gasar wasannin Olympics na hunturu a Pyeongchang a Korea ta Kudu, hankula sun karkata ne kan barazanar makamin nuclear Korea ta Arewa. Takunkumin da aka kaba wasu mutane da kuma kamfanoni kokari ne na jefa fargaba a zakatan hukumomin Korea ta Arewa, kamar da rautanni suka nuna, domin ta gujewa shirinta na kera makamai masu linzami waɗanda za su iya tafiyar dogon zango. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders, wacce ta dawo daga bikin rufe gasar wasannin ta Olympics, ta ƙara jaddada muhimman batutuwa da gwamnatinsu ta fi mai da hankali a kai.
Let us be completely clear. Denuclearization must be the result.
Bari mu ji wani abu ƙarara. Watsi da shirin makaman nukiliyan Koriya ta Arewa sai ta allaka ne akan tattaunawar da za a yi, amma kafin nan ya zama dole Amurka da sauran kasashen duniya su fito fili su bayyana cewa shirin gina makamin nukiliya da kera makamai masu linzami ba su ne mafita ba.
A
watan Satumbar bara aka kai ruwa rana bayan da shugaba Trump ya kwatanta shugaban na Koriya ta Arewa a matsayin rocket man, wato dan ina da makamin roka, yayin wani jawabi da ya yi a zauren majalisar dinkin duniya. Shi ma shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya mayar da shugaba Trump martani, inda ya kwatanta wata ziyara da ya kai yankin Asiya a watan Nuwamba a matsayin ziyarar dan ina da yaki. Batun inda kasar ta Koriya ta Arewa take dangane da samun nasara harba makamin na nukiliya, wani batu ne da har yanzu masu fashin baki ke muhawara a kai. Danny Ray wani mai fashin baki ne a nan Amurka.
Bambancin da aka samu a wannan shekarar kan Koriya ta Arewa shine a wannan shekarar ba su ci gaba da yin gwaji ba. Saboda haka wannan wani abu ne da ya kamata a lura da shi sosai. Shin sun ci gaba da yin gwajin? Idan sun ci gaba da yin gwajin, to an koma gidan jiya.
Duk da gargaɗin da Koriya ta Arewa ta yi, Amurka da Koriya ta Kudu sun kuduri aniyar gudanar da wani shirin rawar daji na haɗaka da za su yi a nan gaba cikin wannan shekara. Lamarin da ake ganin ka iya dagula duk wani yunkuri na tattaunawa. To duk dai wannan na faruwa ne yayin da a Koriya ta Kudu aka gudanar da zanga-zangar sukan haɗa kai da shugaban ƙasar Moon Jae-in yayi da makwabciyarta ta Arewa a wasannin gasar Olympics. Lamarin da masu zanga-zanga suka kwatanta a matsayin miƙa wuya ga makiyi. Dubban 'yan ƙasar Koriya ta Kudu ne masu ra'ayin mazanjiya dauke da tutar Amurka suka yi dandazo a Seoul, babban birnin ƙasar, a ranar Alhamis domin nuna adawarsu, inda suka ƙara da cewa haɗa kai da Koriya ta Arewan na yin zagon ƙasa ga yunkurin da Amurka ke yi na daƙile ayyukan Koriya ta Arewan. Masu zanga-zangar sun kuma nuna goyon bayan shugaba Park Geun-hye da aka tsige, wacce mai yiwa ta fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 30 saboda zarginta da ake yi kan wata badaƙalar cin hanci, lamarin da ya sa ta rasa kujerarta. Bare yanzu dangane da batun makamai, a wani mataki na nuna ƙarfin sojinta, Rasha ta ce ta ƙera wasu sabbin makamai masu linzami waɗanda za su iya tafiya mara iyaka. A ranar Alhamis, shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce dakarun ƙasar sun yi gwajin sabbin makaman nukiliya, ciki har da wani makami mai linzami da ke iya tafiya mara iyaka, wanda kuma zai iya kaucewa duk wani makarin makami mai linzamin. Putin ya bayyana haka ne yayin jawabinsa ga 'yan majalisar dokokin ƙasar kan halin da ƙasa ke ciki yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a ranar 18 ga wannan wata na Maris. Baya ga wannan nau'in makami mai linzami, shugaba Putin ya ce Rasha ta ƙera wani sabon makami wanda zai iya ratsa nahiyoyi da ake wa lakabi da Sarmat, wanda kuma ake tafiyar dogon zango ɗauke da rassa fiye da wanda ƙasar ta ƙera a baya.
Sarmat ta очень грозное оружие. Силу его характеристик никакие даже.
Samrat wani makami ne mai ƙarfin gaske, kuma saboda irin sufofinsa yana da ƙarfin da zai iya zama cikas ga duk wani makarin makami mai linzami.
Перспективная система ПРО ему не помеха.
To sai dai a wani martani da ya mayar, dan majalisar dokokin Amurka Senator Tom Tillis na jihar North Carolina kuma dan jam'iyyar Republican, ya faɗa wa muryar Amurka cewa yana kallon Putin ne tamkar yadda yake kallon mai kisa ko kuma wani mai aikata manyan laifuka. Ya ƙara da cewa idan Rasha ta faɗi abu ta iya kasancewa tana ƙarya ne, amma kuma ya zama dole a ɗauki maganarta da muhimmanci. Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan mako. sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin waɗanda suka hada asalin rahoton da kuma waɗanda suka taimaka wajen hada shi, ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Masauraro, a yi mana afuwa kan tangarda da aka samu na maimaita rahoto su biyu. Yanzu ga rahoton da na ambata na Mustapha Nasiru Batsari kan matsayar gwamnonin APC a Najeriya.
Gwamnan jihar Niger a Najeriya, Alhaji Abubakar Sani Bello, ya kare matsayin da gwamnonin APC a Najeriya suka ɗauka na nuna buƙatar ganin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ya sake tsayawa takarar neman shugabancin ƙasar a zaben shekara ta 2019. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya, a ciki har da tsohon shugaban ƙasar Chief Olusegun Obasanjo, ke ganin ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya ja baya ya barwa matasa wuri. Ga dai abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa akan dalilin su na nuna buƙatar Buhari a shekara ta 2019.
President Muhammadu Buhari ya fito da ƙasar nan daga cikin wani hali, kuma shekara biyu hudu bai isa ba. In bai ci gaba ba, Allah ya kiyaye, in ya bari duk ayyukan da aka fara za a koma baya. Yanda Allah ya bashi daman a fara gyaran Najeriya daga tushe, muna sa ran in ya ƙara shekara hudu nan gaba, Najeriya za ta tsaya kafafunta.
Gwamna Abubakar Sani Bello dai yana magana ne a lokacin da wasu ɗaruruwan magoya bayansa da shugaba Muhammadu Buhari daga ƙaramar hukumar Kwantagora suka kai masa ziyarar goyon baya.
Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayin kanku masu sauraro.
To yanzu dai ga kanin labaran ko labaran duniya takaice. An kai hare-hare kan ofishin jakadanci da kuma cibiyar raya al'adu na kasar Faransa da ke Wagadugu, babban birnin kasar Burkina Faso. Shaidu sun gaya ma kafar labarai ta AFP cewa wasu 'yan bindiga biyar sun fito daga cikin wata mota suka buɗe wuta kan wasu masu wucewa kafin suka danna cikin ofishin jakadancin. 'Yan sanda na tambayoyi ma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a karo na farko a matsayin wani ɓangare na binciken da ake masa game da almundahanar da ta shafi kamfanin sadarwa na ƙasar Bezeq, a cewar kafafen yaɗa labaran Isra'ila. Yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya kare aniyarsa ta saka jari mai tsanani kan ƙarafan da ake shigo da su daga ƙasashen waje, inda ya ce gwagwarmayar cinikayya da za ta biyo baya za ta iya amfanar Amurka. Mazauna jihohin gabashin Amurka na shirin fuskantar wata gagarumar mahaukaciyar guguwa a yau ɗin nan Juma'a, wadda ake kyautata zaton za ta zo da iska mai ƙarfin gaske da kuma dusar ƙanƙara da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya, waɗanda za su iya janyo ambaliyar ruwa tun daga jihar Maine zuwa North Carolina. Jiragen yakin Turkiya sun kai hare-hare kan wasu sansanonin sojojin gwamnatin Siriya a cikin daren jiya.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo da wani sabon shirin. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraro. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julia Discretion da ta hada shirin, sai kuma injiniyan mu Justin, Hafsat dan mai sauraro ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa, ku tsaya ku saurari shirin yau da gobe.